Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 17 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taron su a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske. Jakadiya Amurka Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma daukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon China kan hukumar ta duniya. Afirka ta Kudu ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma waɗanda ake kwantarwa.
Kanin labaran kenan. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi nasarar jefe wasu da ake zargi da satar mutane domin neman kuɗin fansa a yankunan Abuja da jihar Neja.
Dalilin da yasa aka kamo ne shine laifin satar mutane da neman kuɗin fansa, wanda na ƙarshe da muka yi shine a Suleja, jihar Neja, inda muka saci mutane 11, muka bindige wani guda ɗaya kuma.
A yau Alhamis ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ziyarci jihar Borno don kaddamar da waɗansu ayyuka da dama a jihar. Daidai al'ummar jihar sun bayyana abin da ya fi tsone masu ido.
Ɓangarenmu shine a samar da ingancin tsaro a jihar Borno. Za mu iya tashi daga nan Maiduguri mu je Abadan babu wani matsala. Daga nan Maiduguri zuwa Kukawa, zuwa Munguno, zuwa Gobio babu wani matsala.
Muna kuma da rahoto kan matakin da al'ummar garin Zaria suka ɗauka da neman ganin bayan satar mutane da suka addabi wasu yankunan garin da ke jihar Kaduna. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taron su a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske. Sai dai ya ce za a ɗauki watanni masu yawa nan gaba ana sa ido domin ganin ko dangantaka tsakanin ƙasashen biyu za ta ingantu. Putin, wanda ya magana ta bakin tafinta, shi ma ya bayyana zama a matsayin mai ma'ana. Ya ce ba a tada jijiyar wuya ba, ya kuma bayyana shugaban na Amurka a matsayin mutum mai son ci gaba da ƙwarewa da sanin ya kamata kuma gugaggen ɗan siyasa. Bayan zaman fadar White House da kuma Kremlin sun fitar da sanarwai masu kama da juna inda suka bayyana cewa ko a lokacin tsamari ƙasashen biyu sun nuna cewa suna iya tafiya tare wajen cimma gurorinsu na ganin sun rage barazanar rikicin makamai da kuma barazanar yakin nukiliya. Dukan gwamnatocin biyu sun ce za su fara tuntuɓa da nufin ganin ɗorewar dangantakarsu. A jawabinsa ga manema labarai, Putin ya ce a matsayinsu na ƙasashe masu ƙarfin nukiliya, Amurka da Rasha suna da haƙƙi na musamman na ganin ɗorewar dangantakarsu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma ɗaukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon China kan hukumar ta duniya. Jakadiyar ta ambaci abubuwan da China ta yi da suka hada da ikon fada a ji kan kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya uku da suke jagoranta da kuma amfani da rigakafin COVID-19 wajen matsawa ƙasashe matalauta lamba. Ta yi kira ga 'yan majalisa su ɗauki matakin maido da tasirin Amurka wanda ya ragu ƙarƙashin mulkin Trump. Sama da 'yan majalisa 40 ne suka yi wa jakadiyar tambayoyi a zaman da aka shafe sama da sa'o'i hudu ana yi kan burin gwamnatin Biden da tattaunawa a Majalisar Ɗinkin Duniya. Da dama sun bayyana damuwa dangane da yadda China take kuntatawa musulmi tsiraru a Uyghur da ke lardin Shenzhen mai cin gashin kai. Bayan kammala zaben shugaban ƙasa Amurka da daɗewa, da ya janyo barazana ga ma'aikatan zabe da kuma waɗansu jami'an zaben Amurka da dama suna ci gaba da zama da fargaba sabili da ayyukansu bisa ga wani bincike da aka gudanar kwanan nan. Binciken da wata cibiya da ake kira cibiyar yaya ta adalci ta Brandon ta gudanar ta gano cewa ɗaya daga cikin uku na jami'an na zama da fargaba yayin da mutum ɗaya cikin shida suke bayyana cewa an yi masa barazana sabili da aikinsu. Jami'an zaɓe da dama sun ɗora alhakin kan bayanai marasa tushi da ake yayatawa da kuma yaɗawa a shafukan sada zumunta da ke zargin cewa an tafka magudin zaɓe. Da dama sun ɗora alhakin kan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump wanda suka ce ya rurrute barazanar ta wajen yin zargin cewa an yi masa magudin zaɓe a watan Nuwamba domin ba abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden nasara. Sai dai masu sharhi a cibiyar Brennan sun ce matsalar tana da zurfi ta fi kuma ƙarfin ikirarin mutum guda.
To madalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da cigaban labarun duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da harkokin tsaro a Najeriya. Inda rundunar 'yan sanda ta cafke wasu ɓata garda suka kware wajen kai hari tare da cire kwangirin hanyar jirgin ƙasa da kuma wasu masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da suka addabi yankunan Abuja da jihar Neja. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
A daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke ƙoƙarin farfaɗo da sufurin jiragen ƙasa, sai ga shi wasu ɓata gari na ta ƙoƙarin kawo kafar unguru ga al'amarin.
We're beginning to see increase in attacks.
Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, kwamishinan 'yan sanda Frank Mba ke cewar yanzu an fara ganin ƙaruwar kai hare-hare da kuma satar karafunan titin jirgin ƙasa, wato digar jirgi, a sassan arewa maso yamma da arewa maso tsakiyar Najeriya. 'Yan sandan waɗanda suka samu nasarar cafke manyan motoci guda uku makare da karafunan titin jiragen, sannan aka jibga tsofin karafuna irin na 'yan gwangwan don a ɓoye ainihin abin da aka ɗauko. Kakakin 'yan sandan Najeriya ya ce abu ne sananne illolin irin wannan aika-aika, domin hakan ka iya haddasa haɗarin jirgin ƙasa, wanda ko kaɗan labarin ba zai kyau ba. Wannan kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ne kewa 'yan jaridu ƙarin bayani.
We are arrested in the case of railway track.
Yanda ke cewar su ma suna da waɗanda suke tafka wannan aika-aika tare, suna kuma kai karafunan ne zuwa Kalaba a wani kamfanin murmula karafa inda suke sayar da kowane guda ɗaya akan naira 400. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya kazalika ta kuma nuna wa 'yan jaridu wasu gungun masu satar mutane don neman kuɗin fansa da kuma suka addabi birnin Abuja da jihar Neja, wato yankunan Kubwa, Dakwa, Suleja da kuma Tungan Maje.
AK-47 rifles.
Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, Mr. Frank Mba ke cewar manyan bindigogi irin AK-49 ba wai AK-47 ba har guda biyar aka samu a wurinsu da rasasai masu rai guda 98, waɗanda yara ne da shekarunsu ya fara daga 19 zuwa 25. Ɗaya daga cikin 'yan ta'addan wanda ɗan asalin jihar Filato ne ya mana ƙarin bayani. Dalilin da yasa aka kamo ni shine laifin satar mutane da neman kuɗin fansa, wanda na ƙarshe da muka yi shine a Suleja, jihar Neja, inda muka saci mutane 11, muka bindige wani guda ɗaya kuma a yankin Kwankwashe, inda kuma muka karɓi kuɗin fansa naira miliyan 9. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Dakarun ƙasar Faransa a Mali sun kama wani mutum da aka bayyana a matsayin wani babban kwamandan mayakan ƙungiyar IS a yankin Sahara da ake kira EIGS, bisa ga cewar rundunar sojin Faransa jiya Laraba. Sanarwar ta ce an kama Dadi Oud Chouaib da ake kira a buɗaɗɗen ranar 11 ga watan Yuni a inda ake fama da hare-hare kan iyaka tsakanin Niger da Mali da kuma Burkina Faso. A lokacin da aka kama shi yana dauke da bindiga mai sarrafa kanta da fitilar hangen nesa da dare da falmarar yaki da wayar salula da kuma rediyo sai dai yayi saranda ba tare da tashin hankali ba. An hango shi ne yayin wani aikin soji na haɗin gwiwa tsakanin dakarun ƙasar Faransa da na Jamhuriyar Niger. Dakarun Jamhuriyar Niger sun faɗa wata sanarwa jiya Laraba cewa an kai sumamen haɗin gwiwa ne ranar 8 ga watan Yuni da ya kai ga musayar wuta da 'yan ta'addan da ke ɗauke da makamai wanda kuma ya sanadiyar kashe sojan Niger ɗaya da kuma 'yan ta'adda 12. Daga ƙarshe, Afirka ta Kudu za ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar ƙaruwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa. Shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar ranar Talata da dare cewa yaɗuwar cutar da ake fuskanta tana barazana ga cibiyoyin kiwon lafiya a sassan ƙasar da dama. Afirka ta Kudu ta ƙara wa'adin hana zirga-zirga daga ƙarfe 10 na dare zuwa 4 na safe. Yayin da aka takaita tarukan ayyukan ibada a cikin gine-gine zuwa 50, aka kuma takaita tarukan harkokin jin daɗin rayuwa cikin ɗaki zuwa mutum 50 a waje kuma mutum 100.
A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyara jihar Borno don kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta aiwatar ƙarƙashin shugabancin Farfesa Babagana Umar Azulum. Ana dai sa ran shugaban zai kaddamar da ayyuka da dama a faɗin jihar, kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai na jihar Borno Babakura Abba Jatau ya shaida wakilin Haruna Dauda Biyu.
Ayyuka ga maguda 8 ne inda zai zo ya bubbude a ciki. A cikin akwai vocational training school a ciki. Inda ke koyon sana'a hannu a ciki. A cikin kuma akwai makaranta mega school wanda ke Jimtilo. A cikin akwai kuma wasu gine-gine a cikin university na jihar ta Borno. Akwai kuma wannan makaranta ta musamman na haya Islam wanda ake kira shi Babagana Wakil. Kuma a cikin ayyukan akwai gine-gine gidaje, akwai kuma asibitoci. Duk wani anguwa da yake cikin Maiduguri, kowane anguwa ana samar mishi da banda kankanan asibitoci. Kuma da ana kiran su clinic, akwai kuma health center.
Kamar me ba shi kwarin gwiwa ga yatan shugaban kasa ganin cewa yayi aika da dama haka shi ba zai kaddamar da kansa ba.
Ko ya cancanci shi shugaban kasa ya zo ya bude ne. Ko ya ga haka duk wani abin da an sa a gaba dole sai an kammala shi. To kuma wayannan ayyukan da zai zo ya bude din ayyuka ne wanda an gama.
To ko menene bukatun al'umman jihar Borno game da wannan ziyara na shugaba Muhammadu Buhari? Ga dai wasu 'yan jihar Borno da abin da ke cewa.
Ko sunana Tijani Usman Bello. Babban abin da muke so shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mana babban gurin shine a samar da ingancin tsaro a jihar Borno. Za mu iya tashi daga nan Maiduguri mu je abadan babu wani matsala. Mu daga nan Maiduguri zuwa Kukawa, zuwa Munguno, zuwa Gobio babu wani matsala. Shine babban biyan bukatan mu. Baya ga tsaro kuma muna bukatan da shugaban kasa yayi kokari ya ga cewar an daidaita farashin kayayyakin musamman kayayyakin abinci.
Sunana Alhaji Abdul Karim Abbas, ni mazaunin garin Maiduguri ne. Bisabilillahi mun gode wa Buhari kuma muna godiya ga gwamnatinsa. Saboda yayi mana kuma ta fannin tsaro wannan mun gode. Saboda haka muna kiran Buhari ya taimaka ya duba maganan gyaran gudan lantarki da muka yi nan. Ya kamata a ce an gaggauta ya sa baki ya duba wannan lamarin.
To ko adadin ayyuka nawa ne gwamnatin ta aiwatar cikin wannan shekaru biyu? Ga kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai Honorable Babakur Abba Jatau da ƙarin bayani.
A yawan adadin da za mu bayyana ma jama'a akan 566 a cikin 566 din kusan 344 din shine wanda an kammala shi.
Tun dai babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Loki Irabo tare da sauran manyan hafsoshin sojojin kasar da kuma Inspector General din 'yan sandan Najeriya suka ziyarci garin Maiduguri don tabbatar da an kammala ziyarar shugaban kasar ba tare da samun wani tashin-tashina ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, to har yanzu dai dangane da matsalar tsaro a Najeriya, hauhawa hare-haren 'yan bindiga da kuma sace mutane domin neman kuɗin fansa a lardin Zazzau ya sa al'umma da malamai da kuma shugabannin yankin tare yin addu'o'in neman mafita game da waɗannan irin matsaloli da ke addabar su. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikare ya aiko mana.
waje Allah ka huza
yadda manyan malaman addinin musulunci suka shige gaba domin jagorancin addu'o'in neman mafita game da matsalolin tsaro a lardin Zazzau kenan. Matakin da shine irin shi na farko a lardin tun bayan fara samun hararen yan bindiga da sauran matsalolin tsaro. Wasu daga cikin malaman da suka jagoranci addu'o'in dai sun ce sun fahimci matsalar tsaro ta sha karfin gwamnati ne. Shi yasa suke ganin lokaci yayi a koma ga Allah mahalicci domin neman mafita.
To sunana Tanima Abubakar. Duk musiba in ta yawaita Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarni sahabban sa fita wajen gari domin a roƙo sauki. To shi yasa mutanen Zaria suka ga muhimmancin su tashi, su raya da sunnar manzon Allah shi ne su yi abin da Annabi yayi, ko muna sa rai hakan shi ne zai kawo mana mafita insha Allah.
Sunana Shamsuddin Ali mai Yasin, garkon makarantar Zazzau. To Zaria, in ka kalli Zaria, barikin sojoji ne suka zagaye ta fa. A ce waɗannan mutanen suna shigowa Zaria ga police station ga jami'an tsaro ko ta ina, amma suna shigowa Zaria suna cin karansu ba wani babbaka. Hakika mun gane cewa mutanen nan sun fi karfin gwamnati. Duk wanda bai faɗi haka ba kuma munafiki ne. Saboda haka abin da ya rage mana kawai shine a matsayin mu na masu hankali waɗanda suke da imani, to mu koma wurin Allah kuma mu yi kokarin gyara alakar mu da sauran ƴan uwan mu da kuma alakar mu tsakanin mu da madi Allah. Kowannen mu ya san abin da yake yi mara kyau. Yayi kokarin gyarawa ya canza a koma gurin Allah 100%.
Dama ganin gazawar gwamnatin da wasu ƴan ƙasa ke yi yasa gwamnan jihar Kaduna Malam Naso Ahmed Fa'i jawo hankalin al'umma baki daya.
Tsaro ba wai kawai na jami'an tsaro bane, kowa yana da gudunmawa da zai iya bayarwa, amma kullun a rika cewa ai ba a komi ai soje. Mu kuma kullun muna samun rahotanni ko shekaran jiya an kashe mana dan sanda daya, ko jiya an kashe soja. Waɗannan sojojin mutane ne, suna da iyalai, suna da ƴan uwa, amma ana kashe su wurin wannan. Amma sai ga mutane su fito suna zagi suna tsinuwa suna cewa ba a yin koyo, wannan ba daidai bane.
A baya dai kananan hukumomin Giwa da birnin Gwari ne ke fama da matsalolin tsaro a lardin Zazzau baki daya. Amma ƴan kwanakin nan ƴan bindigan sun matsa wa hanyar Kaduna zuwa Zaria da kuma kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuba Malli da ke Zariyan da ƴan bindigan suka kai harhare har su uku. Ga ita kanta Zariyan da garuruwan da ke kewaye da ita ke ta fama da irin waɗannan harhare na ƴan bindigan da ke sace mutane. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikara, kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don ka hoyi ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, shirin domin iyali ya fara haska fitila kan dokar da aka kafa a ƙaramar hukumar Guben ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayan aure da suka wuce kima. A yau mun gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda wannan dokar za ta amfani al'umma ba tare da ta tauye hakkin wani bangare ba. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari.
Masu rare, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da za mu yi tattaunawa ta musamman a ƙarƙashin inuwar nan ta wannan fili na domin iyali. Za mu tattauna ne akan wannan batu na ita dokar nan da aka sama ta taƙaita bukatu ko kuma sharuɗan ƙulla aure a ƙaramar hukumar Gumal wacce aka samar kusan watanni 3-4 baya. Za mu waiwaye mu ga yaya aka fara ɗabbaƙa wannan shari'a, wannan tasiri take, shin ma al'ummar yankin masarautar Gumal sun wato rungume ta hannu biyu ko sun bijire mata, ina ne tasirin da ta yi, ina ne gazawar da ta yi, akwai yanayin da za a samu a kyautata ta domin watakila an gano wata lam'a da ba a wato ɗauraye ta ba, kuma yaya za a yi a hakan. Domin tattauna wannan batu na gayyato mana Honorable Salisu Abdullahi Gumel wanda aka fi sani da Mazge, wanda shine sakataren kwamitin yaƙi da aikata miyagun ayyuka a tsakanin al'umma na gidauniyar cigaban garin Gumar ko masarautar Gumal, wanda su ne suka yi uwa, suka yi makarabiya, suka yi biki da kuma haifar ita wannan doka da ake magana har ta kai inda ta kai. Akwai kwamar da ya haya Shu'aibu Ungogo, shi ma saboda yanayin aikinsa na tallafa wa iyalai, yana da masaniya kan yadda matsalar iyali take wanzuwa tsakanin iyalai din sakamakon yanayi na tattalin arziki. Sai kuma barista Amina Umar Hussein, ita ce sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta kasa da kasa da ake cewa FIDA reshen jihar Kano, kuma tana ofishin lauyoyin nan da ake cewa Legal Aid Council, waɗanda suke gwamnati ta ɗauka suke ba da ayyukan lauyoyi ga mabukata na 'yan ƙasa kuma kyauta. Sannan ita wannan ƙungiya tasu ta FIDA, babban aikinta shine tallafa wa mata da ƙananan yara, wato kaga kai tsaye zaka iya cewa tallafa wa iyalai kenan tun daga tushe, amma ta fuska musamman ta shari'a da kuma al'amuran da ba a rasa ba na rayuwar yau da kullum. Honorable Salisu Bakar Zuwa,
assalamu alaikum.
Kwamar ya hashu abi ungugu, wannan fili yana maka maraba.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Barista Amina Umar Hussein, barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Kamar da na faɗa, Comrade Honorable Salisu Abdullahi Gumel shine zai dai mana yar kware kwadar shimfiɗa dangane da dalilan da suka sa kuka yi wannan tunani na a samar da wani yanayi na doka don wato sauƙaƙa sha'anin aure a yankin masarautar Gumel. Wai me ba ku wannan tunani?
Jama'a assalamu alaikum. Abin da ya bamu wannan tunani ko yasa muka gano wannan muka sa aka hasa wannan doka shine akwai wani lokaci da muka samu kes yayi yawa irin na abduction. Idan an ce abduction, kaman zaka ga saurayi ya dauki budurwa da yaddarta ya tafi yayi kwana uku da ita sati a gidansa, daga baya ana iya ganin ta a yashi a ce wai aljani ya dauke ta, ko a ce wai an samu rashin lafiya ne kawai a ce ba a san inda ta je ba. So da wannan case yayi yawa police station sai suka gayyace mu cewa su fa ga irin abubuwan da yake faruwa a Gumel, an sami case a wuri kaza, an sami case a wuri kaza, an sami case a wuri kaza, yaya za mu yi a yi maganin wannan abu? Daga nan sai kwamitin mu ya fara tunani, sai muka gano cewa tsadar aure da tsarbe-tsarben cikin sa shike ba da gudunmuwar wannan abubuwan. Misali zaka ga cewa idan mutum suka zo aka sa musu aure da yarinya, zai gina ɗakin sa biyu, amma idan ya kasance bai da kitchen, wanda za a zo a jerin kitchen, za a zo a fara mai tsaraba cewa a gina kitchen, shi kuma karfin sa ya riga ya kare, ga aure ga gina kitchen, daga nan za a fara postpone din aure, ana an kara wata daya, an kara wata biyu, a ƙarshe sai ka ga da yaro da yarinya da ma sun zaku, sai barna ta fara shiga irin wannan yanda na gaya maka. Abu na biyu sai ka ga cewa irin wannan kauyawa night Fulani night, wanda ita yarinya idan saurayinta ya mata dinki ya dauki bukata ta wannan rana ya mata a matsayin dama yayi lissafi na matarsa ne, to kawayen amarya ba wanda zai dauki nauyin su illa iyaka samari. Idan kuma samari suka dau nauyin su, to an samu yanayin da za a hada a wani wuri a sha kwaya, ko a sa miki kwaya a roki sha, ko a sa miki abinci ki ci, shikenan daga nan badala ta faru, an lalata, an fara lalata miki rayuwar ki daga wannan wurin kenan. Abu na uku zaka ga cewa ka gama kare karfin ka kaf, amma sai a zo maka da maganar event center. Da kuɗin da zaka biya a event center,
wato wurin da za a yi bikin,
da kuɗin da zaka kashe a wurin biki, da kuɗin da zaka kashe a dinkunan biki, su kansu zaman kansu suke yi. Sai kaga uwa uba yayi gado yayi katifa, amma ita in ba ta da kayan kitchen sai ta fara nuku-nuku ta cewa a daga wannan auren, a kara lokacin wannan auren, wanda kuma ta kauna abubuwan ba dole bane ba, ba su bane ba aure, matukar an ce daga gado da katifa bukana aure ta kare. So waɗannan abubuwan su ne suka taru da irin yanayin abin da yake faruwa na kaga miji sai ya zo ya gaici motoci, an zo an tara motoci an yi convoy in za a kai masa amurisa,
an yi jerin gwano,
wannan ma wuce expenditure ce wacce kuma a nan ake haduwa da daren a yi wannan badalar. So da muka gano haka sai muka ce shikenan, a zo ta abin da ya zama cewa ba na dole bane a dauke shi, abin da ya zama da dole kamar sadaki, wannan mun yadda ko me za a yi akan sadaki, mutum da yana da shi ya je yi shi, amma abin da ya shafi gara sai ka ga cewa irin an yi aure uba in bai da gara zai daga aure ko kuma uba in bai da gara bai yi ba sai kaga mutuwar aure ta samu anan saboda dan zai dinga ma yar gori ko iyayen yaro za su yi gori amma tunda muka sa a kai doka to ka samu kwaba in ba ka da shi zaka ce a doka ce da mata hana ni ba zan yi ba ke uwa kayan kitchen kin samu kwaba zaka ce ni an yi doka dama ba zan yi ba kaga idan kuma mutum har yayi da cewa zai iya zuwa ya ci bashi ye aure ko ye wata bukata wata bukatun sa aure to ye fanda hirin cewa dama uba ba zai bashi bugara wanda da zaka ga cewa sai mutum ya ci bashi yayi abin da yafi karfin sa aure ya kashe kudi da tunanin cewa wani an kama sa gara zai sayar ya biya wancan bashi sai kaga yaro ya zo shi ya ci bashi yayi akwatuna ya kai amma a karshe sai kaga an ce an balle gidan amarya an sace a tabbobi shi ne ya kwashi ya kawo masu kayan ko kuma ya sai reje biya so din wani abubuwan su muka kalla muka ce a zo a yi abu kawai na gaskiya da gaskiya kawai yaro ya nemo kudi not a kai ya wuce naira 100,000 kai ya gaza da 70,000 kawai zo ya bayar sadaki kuma daga ribi dinar iya abin da ya karfin sa kaga shi ba zai wauta ba yayi abin da ya wuce karfin sa domin babu wancan lissafin cewa za a kawo masa gara ko za a masa kayan kitchen ita kuma uwar yarinya idan ta san ba a kawo wannan akwatuna ba na nunawa na riya na a ringa nuna a wurin mata ba za ta takura kanta ba cewa sai ta sai bridge sai ta yi jere sai an yi kanta ba mamaki ma shi mijin ma ba zai ma yi ma kitchen ɗin ma yi kantar ma ban ta dama ita da ta zuwa mata wannan nauyin ba so wannan shi ne umul abaisin ɗin da ya samu ga cewa a to ya kamata a yi wannan abubuwa so da haka idan ka kalla
za mu zo kai mu dan ba mu a takaice a dunkule na abubuwan da ita wannan doka ce tanadi amma comrade wai waɗannan abubuwan da honorable Salisu ya ambata sun tayar musu da hankali ko sun zafirar da su har suka kai ga tunanin a samar da doka wai sun cancanci a ɗau irin wannan matakin
na farko dai watan akwai abin sha'a matakan gaske saboda wannan shine karin farko da kananan hukumomi suka fara tunanin cewar za su yi aiki irin aikin da ya kamata su yi a matsayinsu na masu dokoki
nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji yadda barista Amina ke ganin lamarin a shari'ance kafin nan a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Deodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice
Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taronsu a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske. Sai dai ya ce za a ɗauki watanni masu yawa nan gaba ana sa ido domin ganin ko dangantaka tsakanin ƙasashen biyu za ta ingantu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma daukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon China kan hukumar ta duniya. Bayan kammala zaben shugaban kasa Amurka da dadewa da ya janyo barazana ga ma'aikatan zabe da kuma waɗansu, jami'an zaben Amurka da dama suna ci gaba da zama da fargaba sabili da ayyukansu bisa ga wani bincike da aka gudanar kwanan nan. Dakarun kasar Faransa a Mali sun kama wani mutum da aka bayyana a matsayin wani babban kwamandan mayakan kungiyar IS a yankin Sahara da ake kira EIGS bisa ga cewar rundunar sojin Faransa jiya Laraba. Daga ƙarshe Afirka ta Kudu za ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hansi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokanan aikin mu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da tsaya na gabatarwa sai kuma Chibahiro Jodone da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.